Manunia. Daidai lokacin da mahukunta akan harkokin zabe a Nigeria ke tantama da tababar sunan hancin zabe a Nigeria, ita ƴar takarar gwamnatin jihar Adamawa a zaben bara cewa take ta mika wa Allah dukkanin lamari.
Ita ainihin sai hin saki take yi, yana da kyau ta kawo gyara a shani.
Allah shi ya bar mu kanshi sani, ya sa ba mu samu wannan abun a wannan lokacin ba. Ya fi mu sanin abun da ya dace da mu da kuma lokacin da ya dace da mu.
Game da ganin ganin junar da wasu tsaffin shugabannin kasa da sojoji suka yi a jihar Niger kuwa wasu ƴan siyasa ne ke cewa a gaskiya akwai alamar cewa abubuwa sun riga sun yi kamari.
Ba ma sai an gaya ma mutum ba maganan halin da ƙasar ke ciki shine suka gana suka tattauna. Ba ma sai an ma fitar da sanarwa ba.
Shi kuwa gwamna Abdullahi Sulan jihar Nasarawa cewa yake har yanzu fa maganar tsananin tsadar mai a Nigeria akwai wani hanzari.
Lokacin fa da Allah ya fara miƙewa ya kai 1,200, 1,300 to lokacin subsidy sai ya dawo. To amma yanzu mutane suna ta surutu ne, an ce za su sayar da shi a naira, an ce za su sayar da shi, to za su sayar da shi a naira, eh naira nawa.
Waɗannan fa so mun ta muka tattafa cikin tarin miliyon da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a da wuri-wuri. Shiri na 187 cikin jerin shirin manuniyan da kan sassaka don sassako muku dukkanin sassaken sirri. Me yuwa kuma su cin sakakken sirrin ne ma yasa ƴar takarar gwamnatin jihar Adamawa a jam'iyyar APC a zaben bara sanata Aisha Dairu Ahmad Binani ta sanar da duniya dallan dalilan daina zuwa Adamawa tun bayan hukuncin kotun da ya yi mata tsauri.
Tunda aka kare jingimo na kotu, a gaskiya dalilin da yasa na ɗauki wannan tsawon lokaci domin mutane magoya baya sun fusata sosai akan abin da ya faru, domin suna ganin cewa haƙiƙanin kaskiyar magana mun ci zaɓe. Wannan ya sa mutane sun fusata. Ni ko na yi amfani da hikima na nace to in rai ya ɓaci, in ka bari abin ya ɗauki lokaci, to sai ka ga ya ɗan fara mantawa. Shi ya sa na ɗauki tsawon lokaci domin kowa fushin shi ya ɗan sauka. Da a wancan lokacin ne na zo, wataƙila kamar da wani ya yi magana, wani magana idan suka yi wataƙila kamun su ƙare za su zai zamanto wataƙila a yi maganan da ba kyau. Kuma ka ga gwamnatinmu ne take ci, gwamnatin jam'iyyar APC ce a federal. To wannan shi ya sa da kuma duk sanda mutum ya yi fushi to a bashi lokaci. To yau din nan kuma da na zo saka su da abin da ya kawo ne musu godiya, duk wanda ya taimaka mini da addu'o'i akan Allah Ubangiji in alheri ne ya ba mu wannan abu. To ina ganin Allah shi ya bar mu kanshi sani, ya sa ba mu samu wannan abun a wannan lokacin ba. Kuma tunda dai Allah aka roka, ya fi mu sanin abin da ya dace da mu da kuma lokacin da ya dace da mu.
Shi kuwa shugaban hukumar zaben jihar Kanawa Farfesa Sani Lawal manumfashi fashin bakin fassara ingantaccen zabe a Nigeria tun daga farfarin farkon fari.
Kafin zabe ya zama sahihi sai an samar da kudaden isassu. Kafin zabe ya zama sahihi sai jam'iyyu sun gudanar da sahihin zabe na fitar da ɗan takarkaru. Kafin zabe ya zama sahihi sai ƴan takarkaru sun daina sayan spaghetti da indomie da kudade da atamfofi da sabulai suna rabawa mutane wajen zabe, sun daina sayan zabe.
Sannan sai kun jira duk waɗannan abubuwa sun ci.
Sannan kuma dole ka'ida ce ta demokradiyya. Idan ka ce ba za ka iya sayan form naira miliyan 10 ba, amma ka tanadi kudade sama da naira miliyan 10 za ka sai sabulai, za ka sai atamfofi.
Kamar farfesa na cewa ba za ka canza gani ba kenan.
Ha, ai zabe ya danganta da credibility na processes na zabe din.
In misali za a tsara ganin sauyi kenan.
Idan jam'iyyu sun daina karfa wajen fitar da ƴan takarkaru, idan masu ƴan takarkaru sun daina kwasar kuɗaɗe suna raba mutane suna sayan kuɗi, idan ƴan siyasa ba su daina haɗa kai da jami'an tsaro suna cewa su kau da kai ba.
Kamar farfesa na cewa waɗannan abubuwan su ne suka shafa muku kashin da kaji ce.
Kwarai da gaske, ai ba zai yi kalli dukkan taki kana bani jaki.
Me ra'ayinka game da kira-kiran da ake cewa ya ma kamata zaben nan da kuke na ƙananan hukumomi a mai da shi hannun hukumar
ainihin? Ita ainihin sai yin zabe take yi, doka nake yi, ƙasa ce ta doka, tana bin dokoki. Yana da kyau a kawo gyara a sha'anin zabe, ko mun ba da sharwari sai da za a kawo gyara nan.
Game da ganin ganin juna tsakanin tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Badamasu Babangida da wasu tsaffin shugabanni da sojoji kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger honorable yaya ability ne yake cewa da ganin ganin ka san akwai babban guzuri
duk dan Najeriya zai ji dadin wanga ganawa da suka yinkuro domin su yi yau in ka zanna ka duba dukkan su shugabanni ne wanda suka jagoranci kasan ga musamman shi Obasanjo ya jagoranci kasan ga ta bangaren soja ya jagoranci kasan ga ta bangaren farar hula in ka zo gehen shi General Ibrahim Badama su baban gida shi kuma in ka zanna ka duba ya jagoranci kasan ga tsawon shekara 8 wanda yake kuma ya ajiye tarihi kuma in ka zanna ka dubi shi General Ali Gusau shugaba ne wanda ya rike ainihin kashi na musamman na bangaren leken asirin tsaron kasa baki daya wanda yake yana da kwarewa tun daga Najeriya har kasan waje sannan in ka zo ga shi General Abdulsalami Abubakar shi ma ya rike kasan ga ya rike a mulkin soja wanda yake kuma a lokacin shi ne saboda yadda da amincewansu baki daya har suka mika mulki a ainihin Faratullah su ga ya takar wanganin su so in ka zanna ka duba yau kasan ga yayin da ta cinci kanta ta bangaren rashin tsaro ga yayin ana ta kuwa ana ta kuwa in ka zo maganar tattalin arzikin kasa shi kanshi ya gurbace ya lalace a kasan ga to yunkurin ga da za su yi ce za su fara tattaunawa to duk dan Najeriya da talaka da mai mahalin zai ji dadi ya san cewa lalle sun yunkuro domin su ga ta ina za su taimaka ma kasan ga
ko da yake babu wani takamaimman bayanin dalilin ganawar su amma ku kuna ganin yana da alaka da batun halin da kasar ke ciki ne
ba ma sai an ga mu mutum ba ya kamata mu sani cewa maganan halin da kasan ke ciki shine suka gana suka tattauna ba ma sai an ma fitar da sanarwa ba
sai dai shi gwamna Abdullahi Sulen Jar Nasarawa fasa kwayoyi kawai akan tsananin tsadar man da ake gani a Nigeria da yace akwai wani boyayyen sirri
an ce za a sayar wa dan gwatan mai ne a naira naira nawa za a sayar mishi ba a fadi ba to a nairan wani exchange rate na naira aka bashi idan aka bashi 1,600 ne zai biya to kaga ba a je ko ina ba a wannan musun da ake ciki sai dai idan misali yanzu inda gaske ake yi NNPC ta fito ta ce to kai dan wata zamu sayar maka da mai ba a damu ba nawa ne ake sayar da dala ba abin da ya dame mu da inda ake sayar da mai a dala to kaga daga nan shi kuma zai ce to shikenan ni kuma na sarrafa zan iya sayar da shi a kuɗi kaza to amma yanzu mutane suna ta surutu ne an ce za a sayar da shi a naira an ce za a sayar da shi to za a sayar da shi a naira naira nawa
shin kana tunani da arzikin da Najeriya take da shi ya kamata ɗan Najeriya su dinga siyan man fetur lita ɗaya sama da naira 1,000
to gaskiya saboda Allah idan ka duba waɗansu ƙasashe masu arziki kamar Saudi Arabia duka yawanci waɗanda suke da mai akwai tsari da suka yi tantane da ya sa mutane suke samun abin cikin rahusa ba haka bane tun a Najeriya an yi refinery guda hudu inda kamar an yi waɗannan refineries ɗin duka duk suna aiki duk ba su da damuwa Najeriya tana da karfin da za ta iya yin mai granda miliyan 3 a kowace rana tana da karfin da za ta yi haka tana da man isasshe a kasa da za ta yi haka amma saboda rashin zaman lafiya na Niger Delta abinda Najeriya take yi shine miliyan 1,300 zuwa miliyan 1,400 na biyu masu hakan nan wani irin zama aka yi da su wani irin yarjejeniya aka yi da su wurin hakan man
yana da kamfanoni kenan
kamfanonin ba kamfanonin gida bane
su da suke hakan manda ba
a dama kamfanonin gida bane so akwai kamfanonin yan Najeriya kanana da dama da suke yi amma duk abin da suke yi bai fi 15 zuwa 20 daga cikin 100 na abin da man da ake yi wa Najeriya
your excellency na farko ba ma iya hako man da ya kamata sannan na biyu an hako matatun ambace suke shin wannan ba gazawa bane na gwamnati ba gazawa bane na Najeriya
eto gwamnati ba ta isa ta tsira daga cikin abin da don me yasa yanzu ba a samu man saboda rashin zaman lafiya ne na Najeriya da ai na biyu saboda shi mai kafin ka hake shi jari zaka sa to saboda ba a sa jari dan da ya kamata na uku kuma uwa ba sa ta ma kaji so wayannan su ne manya uku to kuma ba inda gwamnati za ta zara kanta ai ta ce ba ta da laifi a cikin wayannan abubuwa uku
ka batutun da zamu iya bacce muku kenan a cikin wannan shiri na manunuya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa-dafafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kamar dai wata irin yabanyar da aka haɗa ta da ganzayi domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 980 ne curcur da dukkanin masu dafa-dafafin iko su yi sallamar cikin kudurin da a kansu ne dama suke ta faman alfahari kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri muku musamman ma dai Haruna Shehu Mararaban Jos daga Washington sai Mustapha Nasir Batsarin jihar Niger da Lado Salisu Garban Adamawa sai kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano wanda kan kawo mana muryoyin da ke kara wa shirin taurari ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kullum mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.